بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين من أيمنا بركة دهدوا أولنا مطلاتي مسجد ابن تيمية da ke wannan yankin anguwa kan fage a nan cikin garin Zaria, masallacin babanmu kuma babban malaminmu al-doktor al-sheikh imam Muhammad Ali hafizahullahu wa ra'ah. A wannan yammaci na talata, wanda a yanzu haka mun shiga daren Laraba, kamar yadda sanarwa kuma ya gabata daga fada mai alfarma sarkin musulmi, cewa a wannan yammaci ne aka bada sanarwan aidiben wata na ainihin wato Ramadan, kasantuwan yinin talatan nan ya yi daidai da 29 ga watan Sha'ban. Da haka idan an ga wata bayan faduwar ranar nan, yanzu mun shiga daren farko kenan na watan Ramadan. Idan kuma an sha makance ganin mu bayi daga ainihin wato watan, to za mu kaddara muna daren 30 ga watan Sha'ban, da haka za mu uni gobe a matsayin 30 ga watan Sha'ban, idan Allah ya kai mu wayewan garin Alhamis sai mu tashi da azumi. Allah muke roko ya yi mana jagoranci a wannan ainihin wato zama. Babu shakka na yi matukar farin ciki a jiya da dan uwa Mala Abu Sufyan ya aiko min da bayanan wannan zama da aka shirya, a inda na ga cewa babban malaminmu a Sheikh Qasim Amin, wanda ga malam yana zaune a halarce, malam yayanmu ne kuma malaminmu. To abin da yasa na yi farin ciki shine, dama an sanar da ni wa'azin a ƙwararren lokaci, na rasa ya zan yi, na so in kuce amma malam ya kiya. To tunda naga malam ne ta nake ta kwana gidan sauki ce, da haka zan zo kawai in yi zama na, na san in na gama kallon ku malam zai karba kuma ya yi mana wa'azi insha Allah. Allah ubangiji ya wa malam tawfiki ya kuma dakatar da mu abinda zamu ambata. Sannan abu na biyu, kamar yadda aka ji a babban malaminmu a Sheikh Imam al-doktor Muhammad Ali shine jagora ko shugaban zaman, shi ma malam na san insha Allahu in ya ji mun kauce daga abin da yake daidai zai kokari ya daidaita mu, duk da ina ganin malam bai ƙara so ba ko. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Kai tsaye wannan maudu'i da aka shirya za a yi tsokaci ko tattaunawa a kai shine rayuwar magabata a Ramadan, wanda na kasafta abubuwan da zan tattauna gida uku insha Allah. Kashi na farko, takaitaccen gabatarwa game da ainihin wato maudu'in. Sannan kashi na biyu, wasu daga cikin halayen magabata a cikin watan Ramadan, wanda a ƙarƙashin wannan gaban na ambaci misalai ne kawai guda uku, kaga ya zama uku a cikin uku kenan. Sai gaban ƙarshe wato khatma shine ainihin wato a ƙarshen bayanai insha Allah. idan aka ce rayuwar magabata a Ramadan, to wannan jumlar na kunshe da wasu muhimman kalmomi. Na farko akwai kalmar magabata wanda a Larabci ake cewa as-salaf, to amma a wannan context din da ake magana to ana kiran su da as-salafus salih, domin kalmar as-salaf kawai a Larabci yana nufin wanda ya gabace ka, kuma a kowane wato fage ma damar shi ya rigaye ka a wannan fage to ana yin wato kiran shi da salaf. To amma ana maganan abin da ya shafi addinin mu wanda su ne shari'an ta umarce mu da mu kwaikwaye su wajen yin addini, to sai an ƙara kalmar as-salih wato magabata na ƙwarai waɗanda suka fara daga kan biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba mu da wani magabaci irin sa a cikin wannan addini, shine Allah ya zaben mana ya ainihin wato mai da shi dan aike da ya zo mana sakon addini da yadda zamu bauta wa Allah a wannan al'umma ta ƙarshe. Da Allah madaukakin sarki ya ce mana kuntum khaira ummati, ku ne mafiya alkhairin al'umma, ma'ana duk al'ummomin da suka gabata wannan al'umman fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne mafiya alkhairin cikin su. To a cikin mafiya alkhairin al'umma sai Allah ya zabi mafiya alkhairin bawa daga cikin bayin su, kamar yadda sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya dubi zuciyan bayinsa baki ɗaya kaf tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa halittar ƙarshe. Sai Allah ya ga babu wanda zuciyar shi ta kai nagarta irin zuciyar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da aka kai tsaye sai Allah ya zabo shi sai ya maida shi shine annabin shi na ainihin wato ƙarshen zamani. Da aka manzon Allah zababbe ne a cikin zababbu, sannan da aka aje annabawa baki daya sai aka maida shi shine shugabansu, sai yasa ake ce mishi imamul mursalina sayyidu rabbil alamin, sayyidu al-alamina shine shugaban annabawa da manzanni, sannan shine shugaban talikai baki daya salawatullahi wa salamu alayhi al-akhirati wal ula. To kaga kenan ashe in muna maganan wani magabaci to ba mu da magabaci irin shi. To da Allah madaukakin sarki ya tashi zaben waɗanda za su yi rayuwa da shi, kuma Abdullahi dan Mas'ud yake sai Allah ya ga zukatan sahabbansa to su ne suke biye a cikin nagarta bayan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai Allah ya zabe su a matsayin waɗanda za su yi rayuwa da manzon Allah. Waɗannan su ne sahabbansa kenan wanda Allah madaukakin sarki ya jinjina musu a cikin Alkur'ani. Allah ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وبين سنة صحابي وأن الله يسبن ثمن سوء أورارين داما الله يسوى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأن في أيامها التي بايا النباوة سوء الله يقدرت كي زامني دمن زان الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم سكر يدشي سكر شجتها ردشي سكر فتتها ردشي suka zauna tare da shi, suka ci abinci tare da shi, suka aura daga cikin ƴaƴansa, shi ma ya aura daga cikin ƴaƴansu. Kaga babu ainihin wato waɗanda muke da su a matsayin ƙudwa kamar waɗannan sahabban. Da haka idan aka ɗauki zamanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairul umma ko khairul nati a wani lafazin sai yake ƙarni, mafi alkhairin mutane, mafi alkhairin zamani shine ainihin wato mafi alkhairin mutanen wani zamani shine mutanen zamani na. Kaga shi da sahabban shi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in. Sai Annabi sai summal ladina yuzun, sannan sai waɗanda za su biyo bayan su. Ina ma'anar waɗanda za su biyo bayan su, ma'ana za su zo a daidai zamanin da ni na riga na tafi a cikin su, ba ni a cikin su. Da haka in suka zo za su ga waɗanda suka rayu da ni, amma ni kam ba za su ganni ba. To waɗannan su ne waɗanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah wanda ake ce musu tabi'una. To bayan waɗannan tabi'una sai Annabi ya ce tsumman ladina yuzunahum, sai kuma waɗanda suka biyo bayan waɗannan su kuma. To a nan ma suwa ake nufi da waɗanda suka biyo bayan su? Su ne waɗanda za su taso a zamanin da kwata-kwata sahabban manzon Allah sun kare gaba daya, da haka ba su taba ganin sahabbai ba, to ina kuma gaciyayyen halitta Annabi Muhammad? Kaga kenan zamani biyu ya wuce su, shi fiyayyen halittar ya wuce ba su taba ganin shi ba, sannan su sahabban gaba daya ba su taba ganin su ba, sai dai sun ga waɗanda suka yi rayuwa da sahabban manzon Allah. To waɗannan su ake cewa asba'ut tabi'ina, waɗanda suke biye wa waɗanda suka yi wato raye da sahabban manzon Allah. To waɗannan jiyin din nan guda uku manzon Allah yake su ne mafiya alkhairin al'umma. Da haka duk sanda muka ce salaf a cikin addinin nan namu, to waɗannan su ne a kan gaba wanda muke nufin su. Gama an gane wannan da ke ko? To su ne ake son a duniya ya suke rayuwa idan aka shiga watan Ramadan. Ina fata an gane dalilin wannan tarihin yanzu. To sannan kalma ta gaba a cikin jumlar wanda yake da matuƙar muhimmanci shine sunan Ramadan. Ramadan kamar yadda ya zama shahararre shine sunan wannan wata da ake azumtan watan baki daya. Idan ka ɗauki lissafin wato watannin musulunci da Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra, lissafin watanni a wajen Allah guda 12 ne. To ya fara daga kan watan al-Muharram, wata na farko kenan, sai an yi wato watan Safar, wata na biyu, Rabi'ul Awwal na uku, haka in ka ci gaba da lissafawa sai ka zo kan watan Ramadan shine wata na 9. Ina fata an gane wannan watan da muke an yi wato maraba da shigowan watan. To Allah madaukakin sarki da kansa shi ya shar'anta yin azumi a cikin wannan wata. Allah ya sakawa limami da ya ja mu sallar magriba yanzu nan da alkhairi, ayoyin da ya mana sallah da su kenan, muna cikin sallar da yake jan ayoyin, sai na ce Allah mai iko, ko da ba a yi wannan wa'azin ba ayoyin nan sun isa sako da za a isa a cikin wannan karatu. Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah madaukakin sarki bayan ya ja an yi wa ya kira bayinsa da suna mafi daukaka, ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'duda, wasu kwanaki ne kididdigaggu shine kwanaki 29 ko 30. Faman kana minkum maridan aw ala safarin hazuwa alji, sai yake shahru ramadana muhalli shahid kenan. Allah da kansa ya kira watan da an yi wato suna Ramadan, tare da alarati in aka ce Ramadan ana nufin wani abu mai tsanani ko mai gauni ko mai zafi ko mai dumi. Ina fata an gane Larabawa sun an yi wato zaɓi wannan suna saboda wannan wata a ainihin wato a cikin watanni shine watan da yafi zuwa da yanayi na zafi da ainihin wato kamar kace tsanani. Ina fata an gane. To shi yasa ainihin wato wannan wata ya ɗauki wannan suna, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kira watan da Ramadan kamar yadda zamu zo mu. To a wannan irin watan shine ake son mu ji wai yaya waɗannan magabatan da muka yi bayani yaya suke rayuwa. Ina ganin wannan ɗan takaitaccen bayanin ya bayyana mana me ake son mu ji a cikin wannan mawdu'i ko? To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gaman kasa. Kamar yadda muka ambata, Allah madaukakin sarki shi ya faɗaitar da yin azumi a cikin wannan wata a cikin ainihin wato Alƙur'ani, wannan wata na Ramadan wata da yake ɗauke da alkhairai masu yawa, yana da wasu keɓantattun falala wanda babu watan da ke da irinsu kamar yadda za mu zo mu. Daga cikin falalolin da wannan watan yake banta da shi shine saukar da wahayi mafi girma da Allah ya taɓa aikowa a duniya, shine Alƙur'ani. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi alƙur'an, wannan wata na Ramadan jama'a a irin watan da Allah ya saukar da Alƙur'ani kenan. To ko da wannan falalan kadai ya ishi watan Ramadan ya zama wata mai falala a cikin sauran watanni, domin kowa ya san Alƙur'ani maganan Allah ne, babu zance da ya kai kuma maganan Allah. Fifikon Alƙur'ani a kan maganganu kamar fifikon shi Allah ne a kan bayinsa. Don haka saukar da littafin nan a cikin wannan watan, to tafadihi sharafan, ya ishe shi ainihin wato ɗaukaka da daraja. Sannan abu na biyu, wata ne da ake kwaɗaitar da mutane wajen kyauta da kyautatawa domin wata ne da Allah ya yi alƙawarin yin gafara wanda babu iyaka a cikin shi. Shi yasa kamar yadda za mu zo mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wata ne da Allah yake ƙanta bayi adadi wanda ba wanda ya san iyakansa daga wuta. Me ma'anar wannan yankin? Ma'ana waɗannan bayin da ba su kawo wannan watan ba suka mutu, to da bi ɗan wuta ne. Amma falalan Allah da ya raya su har suka shaida wannan watan, to Allah sai ya ƙanta sai ya ce na fasa saka ku a wuta, daga yanzu kun zama ƴan aljanna. To babu watan da ake irin wannan ƴantawan kamar watan Ramadan. Jama'a gane wannan da kyau ko? A cikin wannan wata ne jama'a Allah madaukakin sarki yake umarni cewa a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya. Dukkanin ƙofofin aljanna Allah zai ce a buɗe su. Don haka duk mai son shiga aljanna, to ga watan Ramadana watan shiga aljanna. Sannan a wannan watan ne Allah ke yin umarni ya ce a kama ƙofofin wuta baki ɗaya a kulle su. Don haka duk yadda shaitan yake tunzura mutane zuwa ga aikin shiga wuta, to sai Allah madaukakin sarki ya musu katangan ƙarfi. Ba zai iya ainihin wato kai su wannan wuta a cikin wannan wata ba. Shi yasa kuka ga sabon Allah yana karanta ƙwarai da gaske a cikin watan nan. Mutumin da ya shahara da wani laifi, sai ku ga an shiga watan Ramadana baya iya yin wannan laifi, saboda an katange ainihin wato wutar jahannama. Sannan a cikin wannan wata ne ake kama shaidanu a ɗaure su, a sanya su a cikin sarƙa, a kai su kurkuku gaba ɗaya sai a garkame su a ciki. Shaidanin da ke sa bayin Allah su kauce daga tafarkin Allah su je zuwa ga tafarkin shaidan, to sai Allah ya kama su ya kulle. Da haka wannan wata ta hadi Abu Huraira, Allah ya kara mishi yadda, kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na Imam Tirmidhi ko Al-Jami' ɗinsa. Lafazin Al-Imam Tirmidhi ne wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inji Abu Huraira yace, "Idza kana awwalu laylatin min shahri Ramadan." Jama'a kowa ya kasa kunne. Idan aka shiga daren farko na watan Ramadan, to yaushe ne daren farko? Kamar yadda muka ambata tun farko, idan ya tabbata an ga wata bayan faduwar ranar nan ko, to yanzu dinnan muna magana ne a cikin daren farko na watan Ramadan. Da haka duk abubuwan nan da manzon Allah zai faɗi ko, to tun daga wannan daren za a fara samu. Manzon Allah yake idan aka shiga daren farko na watan Ramadan, suffidati shayatin, sai Allah ya sa a kulle shaidanin aljani baki ɗaya kaf. Shi yasa kowa ya sa ido da kyau ya gani. Daga sallar jama'a da za a ci gaba da yi daga wannan daren, kowa zai gane cewa lallai an ɗaure shaidanin. Domin waɗanda a da ba a ganin su a masallaci, to za ka sha mamaki yanzu su ne a kawun farko a masallatai. Adadin jama'a da ake yi a masallatai yanzu sai ka ga sun nunku, sun ƙaru sama da yadda ake yi a da. Abinda za ka ce sai ka ce, shin wai waɗannan mutanen dama akwai su a cikin alwani? Na'am, suna nan. Ba wai wasu sababbin halittu ne aka ƙirƙiro a farkon watan ba, dama mutane ne da muke rayuwa da su. Shaidanu ne dama suke musu wannan dabaibayi, sai su sa musu wani abu da ya yi bai kai muhimmancin sallah ba a wajensu sai ya hana su zuwa sallah. Amma daga fadda aka ɗaure su, sai ka ga yanzu suna cikin kazar-kazar na zuwa yin ibadoji. Kaji wannan shine sirrin ɗaure shaidanu da ake yi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, "Wa maradatul jinni," da kuma ainihin wato maradatul jinni sai kuma kangararrun aljani. Domin shaidanu su ne asalin wasu nau'in aljanin da kwata-kwata su dama babu alkhairi tare da su, kuma manufansu su kau da ɗan adam daga bautan Allah zuwa sabawa Allah. Waɗannan su ake cewa shaidanu. To amma akwai sauran gamagarin aljani wanda su ba su kai ga shaidanci ba, amma kuma ba sa jin magana. Irin yadda muka ga ɗabi'a a cikin mutane 'yan adam, ka san akwai wani mutumin da idan ya kai ɓarnan shi, wato idan ɓarnan shi ya kai ƙurewa, sai ka gane cewa kai wani shaidani ne. Haka ne ko? Wani kuma sai ka gane cewa wani kam akwai kangara. Amma dai dukkansu mutane ne. To haka cikin aljanni akwai shaidanu, akwai ainihin wato kangarori. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Wa ghulliqat abwabun nar." Wa ghulliqat abwabun nar, sai a kulle kofofin wuta gaba daya. "Falam yuftah minha babu," babu kofa kwaya daya da za a bude na wuta a cikin wannan watan, kuma daga wannan daren jama'a har watan ya kai babu wani kofa wuta da za a bude. Wa futihat abwabul janna, sannan za a bude kofofin aljanna. Falam yughlaq minha babun, babu kofa kwaya daya da za a rufe. Da haka duk wani aikin shiga aljanna kana aikatawa, Allah zai baka aljanna. Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna. Wa yunadi munadin, manzo Allah yake sai wani mai shela, wani mai kira, sai ya zo ya kashe la. Ko ka ji ko baka ji ba, ko ka san yaran da yake kira da shi ko baka sani ba, tunda manzon Allah ya faɗa wannan maganar gaskiya ne. Daga wannan lokacin idan an shiga daren farkon, to wannan mai shelan cikin mala'iku shi kuma aikin shi kenan. Allah zai ce zo ya tashawagi a duniya yana faɗin wannan magana. Manzo Allah yake zai rinka cewa ya baghiyal khairi, ya kai mai kwadayin alkhairi, aqbil, gabato. Lokacin alkhairi ya zo, da haka ga Ramadana ya zo watan falala da baiwa. Duk wanda yake son yayi alkhairi, to jama'a kada ya kasa a guya wajen yin alkhairin a wannan wata. Shine zamu zo mu ji rayuwar magabata din. Abin sai ya bamu mamaki, kuma sai ya tsorata mu. Kace wai waɗannan mutane ne ku ake bada labarin su? To amma me yake amfanin da aka ce a gaya mana rayuwar su domin mu kwaikwaye su? Fatashabbahu in lam takunu mislahu, ka gane cewa ga wasu mutane ga yadda suke rayuwa irin wannan watan, to da ni da kai yayi kamata mu yi kenan. Jama'a ana fahimta? Ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ne shelan, sai kuma ya rinka kira ta daya bangaren wa ya baghiyash sharri, ya kai kuma ma'aboci sharri a cikin mutane, kai ba ka da wani abin arziki sai na tsiya. To aksir, ka kane daga sharri a wannan wata. Wannan ba watan da ake yin sharri zuwa ga bayin Allah ba. Da haka ina kai da ka saba wani nau'in barna a cikin al'umma, satan dukiyar mutane kake yi, ka haura katangan su, ka ɗebe musu dukiyarsu, dabbobinsu, kaji, awakai, ka sake mashina, motoci, ya kai da kake jami'i, da kake aiki na ainihin wato tsaro, akwai wani nau'in shaharar cuta da kake yi wa al'umma da kake a kai. To a cikin wannan watan ana ce maka aksir, ka kame, kar ka cutar da kowa. Da haka ina makwabcin da yake cutar da makwabtan shi? To lokacin cutarwan ya kare daga wannan daren, ba a cutan kowa da ma. Ina kai ɗa da kake cutan iyayenka, ka kame daga cutarwa daga wannan daren. Ina matan aure da ke cutan mazajensu, ina mazaje da ke cutan matansu, duk wani ma aboci sharri. To ga wani mai shela na kira yana cewa aksir, ka take wannan sharrin naka, domin yin sharri a wannan watan to ba karamin bala'i mutum zai dawo kanshi. Allah ka raba mu daga sharri na sarari da na koyi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walillahi utaqa'un minan nar, Allah na da wasu wato ƴanta bayi da zai, yana da wasu bayi da zai ƴanta su a cikin wannan watan daga shiga wuta. Kamar yadda muka ce da rayuwarsu ta kare kafin yau ko kafin shiga wannan watan, wallahi da ji ɗan wuta ne, shi ne ma'anar ƴantawan ai. Amma tunda an shiga wannan watan kuma sun ɗan yi ƙoƙari, sun aikata waɗannan abubuwan da za mu ji, sai Allah ya ce to a cire sunayensu, ya fasa saka su a wuta. Allah ka sanya mu daga cikin ƴantatu a wannan watan. Walillahi utaqa'un minan nar, Allah na da wasu wuyayu da yake ƙantawa ya fasa saka su a wuta. Sai manzo Allah ya ce wa zalika kullu lailatin, wannan ƴantawan dukkan daren watan Allah yake yi. Ma'ana daren farkon nan akwai adadi masu ɗimbin yawa da Allah zai ƴanta, daren gobe akwai adadi masu ɗimbin yawa na jibi na gata har ƙarshen wannan wata. Jama'a kullum Allah cikin ƴanta bayi yake daga shiga wuta. To ka san duk wanda ko za a ce an ƴanta shi, shi ma ya ɗan yi wani katabus ko? Wala'alla Allah zai ce a rinka duba waɗanda suke zuwa sallar tarawihi, sallar hasham, wanda a daren nan kamar yadda muka ce mun shiga Ramadan ko, ba daren nan ya kamata a fara shi in ya tabbata. Domin duk wannan falalan kamar yadda muka ce daga faduwar ranar nan an shiga. Allah ka samu dace. Hadisi na biyu ƴan uwa masu albarka, al-Imam Ahmad lafazin shi zan kawo, akwai lafuzza da Bukhari da Muslim da sauran malamai suka kawo, amma wannan ya fitika lafazin shi da Imam an-Nasa'i, su ma suka rawaita hadisi daga dai shi Abu Huraira, Allah ya kara mushi yadda. Abu Huraira yace manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi a irin wannan lokacin shi ma sai ya tara sahabbai. Ashe kaga har wannan taron da aka yi ya dace da irin abin da manzon Allah ya sunnanta. An shiga irin wannan lokacin Abu Huraira yace lamma hadara ramadan, yayin da watan ramadani ya shigo, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yace qad ja'akum ramadan, to jama'a marabanku lalanku ramadan ya zo. Jama'a fahimta ko? Shahrun mubarakun, wata ne mai cike da albarka. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah ya farlanta muku azumtan wannan watan. To kun fara jin daga cikin halayen magabata, magabata kaf suna azumtan wannan watan. Da haka kada kai wa kanka wato a kada ka zalunci kanka ta hanyar kin yin azumi a wannan watan ya kai dauwa. Allah ya farlanta azumi a wannan wata, tuftahu fihi abwabul janna, sai annabi ya ƙara faɗin irin wancan karatun, ana bude kofofin aljanna. Wa futihat wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ana kulle kofofin wutan jahim gaba daya. Wa tughallu fihi shayatin, sai a daure shedanu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fihi lailatun, kun ga cikin wannan wata to akwai albishir na wata dare kwaya guda, cikin dare na kinnan 30 ko 29 to akwai kwaya daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairun min alf shahr, wannan daren tafi alkhairi fiye da watanni dubu, watanni dubu jama'a, inda za a tara su wannan daren kwaya daya ta fi su alkhairi gaba daya. Watanni dubu malamai masu lissafi sun ce kaman shekaru 83 kenan ba har da wasu doriya, haka ne ko ba haka ba? Shekaru 83. To ina jin a cikin mu nan aka ce ina masu shekaru 83, to kila a samu 1, 2, 3, amma da wuya a kirga ya san hannun nan a cikin wajen nan masu shekaru 83, wato a cikin watan nan akwai dare kwaya daya wanda kenan dattijan da ya shekara 83 wanda babu irin wannan daren, to zaka iya samun alkhairin da ya fi rayuwar shi gaba daya. Abinda manzon Allah ke ce mana ke jama'a, bai kamata a ce muna murna idan Allah ya kawo irin wannan wata ba? Abin mu alfahari ne mu gode wa Allah mu daje wajen yin aiki tukuru. Allah ka datar da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairaha, kun ga wannan daren kwaya ɗayan nan, duk wanda ya asarar daren ya kasa cin moriyar daren, manzon Allah ya ce faqad hurima, wannan ya zama matsayaci duniya da lahira, ba zai taɓa yin arziki ba. Jama'a ina ko zai yi arziki? A ce Allah ya kawo maka dare a lokaci ɗaya ya ce ka yi aikin da za ka samu alkhairi fiye da shekaru 83, me zai hana ka kai ya kai ɗan uwa? Ka ƙaddara yadda muke zaunen nan, sai a ce an kawo wasu abubuwa na amfani kamar ka ce kuɗi ko wani abu, sai a zo a jibge su a ce kowa ya ɗiba iya san shi, sai wani ya fita sai ce wallahi na so diba amma ni ban dauka ba, dan Allah me za a ce mushi a wajen nan? A ce ka amma kai ka baka da rago. To haka duk wanda ya shaida wannan daren bai yi aikin alkhairi ba, manzo Allah yake to an haramta mushi alkhairi duniya da lai. Allah ya kyauta dan uwa masu albarka. Bayan wannan sai mu gane ashe dalilin da yasa magabata na kwarai suke yawaita alkhairi an shiga wannan wata shine saboda irin waɗannan nasoshin, sun ji irin kwaɗayi da annabi ya kwaɗaitar da bayin Allah ne, da kuma irin fanaloli da ke cikin wannan wata, shi yasa ba sa kasa a gwiwa. Da haka ɗan uwa mai albarka, da ni da kai da kake saurare na, da waɗanda za su saurare ni ba yanzu ba ko suna sauraron mu daga nesa, mu ma mu jaji wajen samun alkhairan wannan wata. Allah ka datar da mu. To menene halayen magabata a cikin wannan wata? Kamar yadda na ce zan ambaci halayensu ne a wurare guda uku kawai. Wuri na farko halu salafi ma'al qur'ani karim, menene dabi'un magabatanmu kamar yadda muka ce tun daga kan shi manzon Allah da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su za ku ji daya bayan daya yaya kike mu'amalantar alqur'ani a cikin wannan wata kai sai ka ji tun da kake azumi yaya kai kike mu'amalantar alqur'ani to idan ka gaza a azumomin da suka gabata ko to ana ce maka wannan azumin kada ka gaza shi wannan shine alkhairan da wannan tunatarwan zai samar mana jama'a kun fahimta wannan wata na ramadan an wa masa albarka kamar yadda muka fadi tun farko watan alqur'ani domin a cikin watan aka sauka da alqur'ani ashe kaga akwai alaka kenan mai karfi tsakanin watan da alqur'ani jama'a kuna fahimtar sirrin tunda Allah ya zabi watan ya saukar da alqur'ani to akwai alaka mai karfi tsakanin watan da alqur'ani to a matsayinka na bawan Allah yaya ya kamata ka mu'amalanci alqur'ani a cikin watan tun daga kai a karan kanka ka karanta da kuma aini wato sauraron karatun da fahimtar sabon da qur'ani ya zo da shi wannan shine daga cikin alkhairan malumman mu na wannan yanki namu na wannan kasa namu shi yasa kuka ga suna da dabi'ar a cikin wannan wata ko ina za ku ji ana tafsirin alqur'ani kun ga daga cikin alaka kenan to kai kana da inda kake sauraron tafsirin malumma a cikin wata tafsiri kuma ingantacce ba tafsiri na tatsuniya ba kun san ba irin tafsirin da ba a yi akwai waɗanda za a ji ana yi na tatsuniya akwai waɗanda na ainihin wato dariya kawai za a yi ta yi da sharholiya ana ta faɗin abubuwa na ƙarerai Allah ka kiyaye to yaya magabatan mu suke mu'amalanta alqur'ani shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kamar yadda muka ambata tun farko shine shugabanmu gaba ɗaya ko idan aka shiga watan ramadan to a kullun sai ya dauki darasin karatun alqur'ani a wajen malamin sa shine malaika jibril kuma in ya fara daukan wannan darasin baya barin watan ya fita sai ya sauke karatun qur'ani kaf ma'ana duk karatun da aka koya wa manzon Allah tsawon shekara to a cikin watan ramadan shine sai malaika jibril ya ce to karanta abinda na koya maka shi kuma sai ya ta tilawa da aka ce manzon Allah ya karanta Qur'ani kaf a wannan wata jama'a in manzon Allah zai rinka karanta Qur'ani gaba daya mu yayi kamata mu yi shekarar karshe kuwa da manzon Allah zai ba duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallama a shekara ta 10 bayan hijira azumin da manzon Allah yayi na karshe da yake ya san wannan azumin shine na bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce sau biyu ya yi sauka a wannan shekarar sauka biyu ya yi ya sauke ya kuma saukewa ashe kaga idan abu na tafiya ƙarshe to so ake a ƙara ƙaimi ba wai kuma a yi rauni ba wannan maganar ku riƙe mana shi za mu ambace shi can gaba abin da ya sa nake wannan magana a riƙe shi saboda na san wasu in aka shiga watan ramadan da farko-farkon nan za ka gan su da kazar-kazar da himma amma da an fara tafiya sha ashirin sai kuma kaga an fara rauni da sallar tarawih da ake cika yanzu ga da kyar ake sau biyu to wannan ba karamin tabewa ba ne domin watan in yana tafiya karshe ake son ka kara dagewa sai in zamani suka ce ka kara rike wuta ko eh kwarai da gaske Allah ka sa mu dace to kaji wannan shine manzon Allah a karan farko kenan to bari mu ji sauran kuma wato waɗanda suka gaje shi a cikin harkar addinin da karantarwan su kuma ya suka ɗauki wannan ɗabi'a yadda za ka gane himman su kenan sahabi Usman dan Affan Allah ya kara mishi yadda ɗaya daga cikin khalifofin manzon Allah aka ce a cikin watan ramadan idan ya tashi nashi tarawihin ana sallami sallan isha yake fara tarawihin shi to raka'a daya yake yi saboda baya yin ruku'u sai ya gama karatun alqur'ani tun daga bakara hannashi sannan zai yi ruku'u da haka Usman dan Affan raka'a daya yake iya yi na tarawihi dan jama'a wanda zai sauke qur'ani shin ya fara karatu daga farkon dare ai dole sai a salatu in dai karatu za ka yi na alqur'ani irin yadda ya kamata da haka aka ce kullun dare Usman shi ta sauke Qur'ani. Kaga wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaje yadda suke mu'amalanta da Al-Qur'ani. Wannan magana Imam Ibn Hajar kai malamai da dama sun kawo shi a cikin tarihin rayuwar Usman ibn Affan. A lokacin da waɗanda suka kashe Usman ibn Affan suka je suka kashe shi, Khawarijawa, ƴan Boko Haram na wancan zamanin, kun san suka kashe Usman. Lokacin aka ce da suka shigo suka rutsa shi a daki, kwanan shi uku sun hana shi ya fita. Aka ce yana azumi tun ranar Litinin, ruwa wannan da zai sha na buɗe baki suka hana a kai mishi. Usman ya sha wahala, amma ya tuna maganar manzon Allah. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, idan Allah ya dora ka akan wani matsayi, ya sanya maka riga, sai wasu mutane suka zo suka ce ka kwabe wannan rigar, ya za ka yi? Sai ya manzon Allah sai ya kwabe, manzon Allah yake a'a, ka daure akan duk abin da zai same ka, amma ka kwabe riga. Yace sai a lokacin ya gane ashe shugabancin da yake akai Annabi ke mai ishara. Da haka yake zai yi hakuri har sai ya ga ƙarshen al'amarin. Da haka bai ce a yaƙe su ba, kuma bai biye wa abin da suke nema ba, na cewa ya yi murabu bai biye musu ba. Haka kwana uku bayan nan sai suka ce ba fa zai biye wa abin da muke so ba, a shiga kawai a aika shi lahira. Haka suka shiga suka ce suka yi mishi yankan rago. To matar shi a daidai wannan lokacin ta zo take ce musu, kuna neman ku hallaka bawan Allahn da diddare sai ya sauke Qur'ani? Mu hallu shayi ke. Ta ji yadda Usman yake mu'amalanta Al-Qur'ani, saboda sanin muhimmancin karatun Al-Qur'ani a watan Ramadan. To kai surori nawa kake karantawa? Izu nawa kake karantawa? Ka taɓa sauke karatun Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan? Ko da sau ɗaya? Ga Usman ka ji an ce diddare, da haka a kowane watan Ramadan sau nawa yake sauka kenan? Sau 30. Akwai Al-Aswad ɗan Yazid, shi ma yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An ba da labari cewa shi kuwa kowane dare sai ya karanta izu 30. Kaga a kwana biyu zai yi me kenan? Zai yi sauka. Da haka shi a cikin kwana biyu yake sauka a cikin watan Ramadan. Kenan watan Ramadan zai kare ya yi sauka sau 15. Kaji shi kuma wannan yadda yake mu'amalanta, wato kowa da gwargwadon abin da zai iya ko? Amma in ba a watan Ramadan ba, Al-Aswad ɗan Yazid aka ce a cikin kwanaki 6 yake sauka. Ɗabi'ar shi kenan, duk kwana 6 sai ya yi sauka. Ma'ana a kowace rana yana karanta izu 10, a kowace rana izu 10. Kaga izu 60 kwana 6 kenan. Ina fata an gane. To amma in aka shiga watan Ramadan, kamar yadda muka ce ana ƙara himma ko, sai ya ƙara wato adadin abin da yake karantawa. Madadin izu 10-10 kullum, to yanzu izu 30-30 zai rinka yi, saboda falalan watan Ramadan. Ina fata an gane. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya bada wannan labari a cikin shahararren littafinsa Lata'iful Ma'arif. Sa'id ibn Jubair shi kuma wannan daga cikin tabi'ai ne, yana daga cikin wasu waliyan Allah na gaskiya, ba waliyan cuwa-cuwa ba. Idan ka karanta tarihin Sa'id ibn Jubair, wallahi ba za ka sauke tarihin shi ba har sai ka yi kwalla ka zubar da hawa na irin ƙoƙarin shi da haƙurin da ya yi akan cutarwar da aka yi masa. Kun san wani sarki da ake cewa Hajjaj ibn Yusuf, shi ya kashe shi. Wani abin sha'awa da ya zo zai kashe shi, sai Sa'id ya ce to ka tsaya, ina da wasu muradi da zan gaya wa Allah kafin ka kashe. Ya ce je kai duk abin da za ka yi. Ya yi alwala ya yi nafila. Ya ce ya Allah ina roƙonka, idan har ka ƙaddari wannan azzalumin sarkin shi zai yi sanadin rayuwana, to daga kaina kada ka ƙara ba shi ikon ya kashe wani. Kuma hakan aka yi. Tunda ya kashe Sa'id ibn Jubair ya haukace. Hauka tuburar irin wanda ake ɗaura mutum da igiya. Kullum da ya kwanta sai a ga ya tashi a firgice, yana tsalle yana cewa Sa'idu Sa'idu, a haka har ya mutu. Kisan da bai ƙara yi ba kenan, shi ma har ya mutu. Sa'idu ya tabbata waliyi ko bai tabbata ba? Ya tabbata waliyi. To bari ku ji ɗabi'ar shi an shiga watan Ramadan. Jama'a an gane wannan da kyau ko? suka ce ya kasance yana sauke alqur'ani irin yadda wancan al-aswad dan yazi yake shi ma kowace dare sai ya karanta izu 30 da haka a kwana biyu shi ma yake sauka kaji wannan shine dabi'ar ba al-imam ibnu sa'd a cikin littafin sa tabaqatul kubra ya bada labari cewa shi kanshi sa'idu dan jubair din wata rana aka ce ya je dakin ka'aba an fahimta ko da ya ga ya samu dama yana dakin ka'aba dakin Allah ko aka ce sai da yayi kokarin a dare guda ya sauke alqur'ani yace bai taba wannan dabi'an ba sai da ya samu wannan dama to ku rike waɗannan abubuwan zamu zo mu ji wani ta'aliki a ƙarshen su insha Allah kaji a watan ramadan suna ƙara himma ko in suka samu wani waje ne falala kaman dakin ka'aba suna ƙara himma akwai wani malam musabbihu dan sa'idi ya kasance ya bada labarin al-imam al-bukhari bukhari mai sahih al-bukhari da kake jin an karanta hadisi za a ce rawahu al-bukhari ko yace to imam al-bukhari duk da kokarin karantar da hadisan manzon Allah da yake yi amma in aka shiga watan ramadan to a kowane kwana uku sai yayi sauka daya ma'ana kullun izu 20 yake yi jama kuna jin su ko idan aka zo goman karshe kuwa to shi ma sai ya ƙara adadin karatun shi madadin izu 20-20 to sai ya yi izu 60 kowane dare da haka a goman karshe kullum sai ya yi sauka kaji imam al-bukhari da kake ji waɗannan su ne magabatan al-imam qatada ibnu bi'ama as-saddusi aka ce a ɗabi'an shi na rayuwar yau da kullum shi ma a mako ɗaya yake sauka kwana 7 zai yi sauka in ya fara yau litinin to ranar lahadi zai yi sauka in ya fara yau asabar ranar juma'a zai yi sauka in ya fara yau juma'a ranar alhamis zai yi sauka an fahimta ko amma in aka shiga watan ramadan to shi ma yana ƙara yawan abin da yake karantawa da haka kowane kwana uku sai ya yi sauka ɗaya da haka a cikin watan ramadan yana yin sauka sau 10 jama'a jama'a an fahimta ko shi ma idan aka shiga goman ƙarshe to sai ya rika yin sauka kullum sai ya yi sauka ɗaya ka ji yadda magabatan namu suke yi na ƙarshen su da zan buga misali da shi shine al-imam az-zuhri kana ji ana cewa muhammad ibn shihab ko az-zuhri imamul a'imma babban malami ne shi ma daga cikin malaman hadisi aka ce idan aka shiga watan ramadan to majalisin su da yake karantar da littafin hadisi ko sai ya rufe majalisin yace a cikin azumi an rufe karatun hadisi sai bayan sallah da aka sai ya je dauko qur'ani shi kullum in aka zo aka same shi ba aikin da yake yi sai karatun qur'ani da an shiga watan azumi to baka ƙara jin haddathana fulanun haddathana fulan sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim qaf yasin alif lam mim aikin shi kenan ya rike majalisin karantarwa sai karatun qur'ani ma'ana kamar ka ce lokacin yake daukan hutun shekara tsawon shekara yana karantarwa amma da an shiga watan ramadan ne to ni ma ku kyale ina son in je in yi aiki da zan sake da zan ƙara samun kusanci wa Allah amma ka duba fa ba fa yawon banza yake yi a sauran shekarun ba karantar da hadisan manzon Allah yake yi amma duk da haka yana ganin yana buƙatar wani aiki da ya fi muhimmanci a watan ramadan shine sai ya dukufa karatun alqur'ani jama'a mun ji waɗannan misalan daga cikin magabata yadda suke mu'amalantar alqur'ani to kowannen mu sai mu auna da kanmu kuma mu tambaye kanmu da wa mu muke koyi a cikin su shin kai ka ma taɓa sa wa ranka cewa a watan ramadan ya kamata ka yi saukan alqur'ani to in baka taɓa yi ba daga wannan ramadan ɗin ka yi kuma ka dage ka ka sai ka yi ɗin in so samu ne kai ma ka rinka yi ko da a mako sau ɗaya ko da a kwana 10 ka yi sau ɗaya kamar yadda muka ji a ɗazu kokari ake a koyi da mutanen arziki ko ko da ba za ka iya yin irin nasu ba to ka kwaikwaye su to a nan ne sai malamai suka yi wani tattaunawa to mun ji waɗannan magabatan suna yin sauka wasu kullum wasu a rana ma sau biyu sauka biyu wasu suke yi ko to amma wannan bai saba wa hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi yake duk wanda ya saukan alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci karatun da yayi ba, kuma ba zai ainihin wato ba zai gane me ya karanta ba, ba fikihu ba fahimta. To yaya waɗannan magabatan su kuma aka ce suna yin wannan saukar? Amsa ɗaya malamai suka bada suka ce ai wannan hadisin duk da cewa Annabi ya ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku ba zai fahimci me ya karanta ba, amma kaga Annabi bai ce kada a yi ba. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kana karatun ne ya zama kana tuntuntuni. So da yawa in mutum zai yi karatu irin wannan na gudu-gudu to ba zai fiye tunani ba. Amma ladan da ake ba mai karatun ba ce ba za a baka ba. Shi yasa waɗannan magabatan kwaɗayin ladan yasa su suke ƙarawa. Ka ji mafitan da aka ba su ke. Ina fata an gane. Da haka suna ganin in aka shiga wani lokaci mai falala to babu laifi in mutum ya yi iya abin da zai iya. Ina fata an gane. Ko kuma in aka shiga wani waje mai daraja to mutum ya yi iya abin da zai yi domin ya ribaci wannan daman. Domin watan ka dai ji ƙwaya ɗaya ne a shekara. In watan ya ƙare to sai kuma fa baɗi ga mai tsawon ran ke. Ka ji shi yasa suke wannan kwaɗayin. Ka ga hamzarin da za a ba su kenan. To ko da misali kai kana ganin ya fi dacewa a yi cikin kwana uku to kai ma dai sai kai ƙoƙari ka rinƙa yi ko da a kwana uku ko? Ka ga sai zan ka dace da wancan nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali na biyu mun buga a cikin karatun Alƙur'ani ko? Sai wajen qiyamu Ramadan. Tsayuwa da ake yi a watan Ramadan. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tsayuwa na ibada a watan Ramadan yana mai imani cewa Allah kadai ake wa wannan ibada, kuma Allah ya umarni da ayi shi yasa yake yi, kuma yana fadin ya samu ladan da ake ba masu tsayuwa. Manzon Allah yace za a kare watan face dizzin ban shi Allah ya gafarta mishi. Duk wani laifi da ka taba yi kafin watan Allah zai yace maka su. Ashe kaga bai kamata mu yi wasa da tsayuwan watan Ramadan ba. Daga cikin abin da ake yi na kwadaitar da tsayuwan watan shine tarawihi nan da kuka ga ake yi. Jama'a an fahimta ko? Da haka wannan tsayuwan jama'a da ake yi cikin dare to dabi'a ne na mutanen kwarai. Sannan babu waɗanda suke bashi muhimmanci sai masu imani. Aiki ne na waɗanda suke da rabo suke tsayuwa a kai. Shi yasa akwai labarai da dama da aka bada na magabata a cikin ainihin wato tsayuwan dare. To ina kuma daren in aka shiga watan Ramadan? Wato dama duk dare raki su magabata ba sa wasa da shi. To bare kuma a ce an shiga daren watan Ramadan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yana cewa ban taba ganin wani ibada mai tsanani amma bayan Allah na gari ba sa wasa da shi ba kamar tsayuwar dare. Ka duba lokaci ne da bacci yake yin daɗi amma kai kuma saboda sanin falalan aikin sai ka haƙura da yin baccin sai ka je kai ibada. Haka Allah ya sifanta sa a cikin Alƙur'ani ko? Tatajafa junubuhum 'anil mabadi' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa ibadur rahmani alladhina aminina cikin suratul sajda kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastakbirun. Wanda a cikin wannan kenan na cikin suratul sajda mai yake cewa yawwa tatajafa junubuhum 'anil mabadi' shi muka kawo ko? Yawwa to wannan tsayuwar dare jama'a in aka ce an shiga watan Ramadan to wallahi idan da abu ne mai yiwuwa mutum ya yi bacci da daddare har abu ta watan ko to da abin da ya kamata kai kenan. Ba ma saboda jini da jiki da jini ko akwai bukatar hutu inna lijasadika alayka haqqun. To ba laifi kai baccin amma kada kai baccin da zai hana ka cin moriyar tsayuwar dare. As-Sa'ib dan Yazid yana cewa Umar dan Khattab saboda sanin falalar tsayuwar dare shi ya fara sunnanta a samu limami ya rinka yi wa mutane limancin sallar tarawih. Kafin wannan lokacin kowa na yin nashi ne, sai ga wani ya tsaya can yana yin nafilar shi na tarawih, wani ya tsaya anan yana yin nashi. A zamanin Umar dan Khattab sai yake ganin ya kamata mutane su dawo bayan limami guda madadin kowa ya rinka yin nashi. Hakan zai ƙara sanya wa mutane karkashi. Haka ne ko ba haka bane? Ka duba yanzu jama'a ba dan da ake yin tarawih a watan Ramadan ba, wasu da yawa ba za su yi sallar nan ba. wasu da yawa ba za su yi ba. Shi yasa duk ran da aka samu akasi wani ya rasa sallar tarawih a jama'a ko to shikenan wannan daren yayi sallama da wannan sallar kenan. Asara kai. To me kamata ku kai wannan asaran ba. Da haka Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda sai ya naka limamai guda biyu. Daya yana da saurin baki wajen karatu. Sai ce to kai ka zo ka rinka yi wa dattawa da ainihin wato mata da yara ka rinka musu limanci. An fahimta? Daya kuma yana da karatu cikin natsuwa bai kai saurin bakin wancan ba. Shi kuma sai ya ce to zo ka rinka yi wa masu jini a jika. Wanda in an yi kabbara to sai inda bai ya kare ko? Ina fata an gane. Da haka sai ya ce kowannen su ya rinka yi musu raka'a 11. Jama'a game da batun sallar tarawih. Sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta ba da labari a cikin hadisi al-Imam Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba baya wuce raka'a 11. Da haka a cikin adadi to wannan shi yafi dacewa domin shi ya dace da aikin manzon Allah. Kuma an fahimta ko? To amma an ku fahimci wancan bayanin da muke yi a watan Ramadan to ya kamata mutum ya dajewa ne shi yasa kuka ga ake yin tarawih raka'a 11. Ya halatta mutum na iya yin kasa da daya to amma kasa da dayan nan da ka bari ka yi shi a wasu lokutan ba a Ramadan ba saboda duk sanda kai kasa da 11 to ladan ka bai kai na 11 nan ba haka ne ko ba haka ba kuma yanzu mun ji an ce ana son a dage jama'an gane wannan da ke ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace an taba samu yayi raka'a 9 matsayin witirin shi na sallar dare. An taba samu yayi raka'a 7 amma bai taba yin kasa da raka'a 7 ba a aikace manzo Allah bai taba yi ba sai dai saboda ya san dabi'ar mutane kuma sallah ce ta nafila ba ta farilla ba wani ba zai iya yin wannan adadin ba sai annabi yace wanda ya so ko shi yayi 5 wanda ya so yayi 3 wanda ya so ko ɗaya ma yayi ya wadatar ma'ana madadin kai asara gaba daya ko kai koda kwaya ɗaya ne to anan ne zan yi wani nasiha ga limamai musamman a watan Ramadan lallai a dage wajen taimakawa mutane su rinka yin wanda ya fi falala shi ya kamata a cikin watan Ramadan za ka rinka yi musu raka'a 11 ne to tunda annabi ya bada zaɓi wanda yake ganin ba zai iya 11 ba shi in yayi 5 ko yayi 7 sai ya tafi ya bar wanda zai yi cikakken yayi cikakken amma ba daidai bane gaskiya a samu wasu masallatai wani ma sai ka ji wai liman kawai sai ya tashi yayi raka'a 1 sai ya ce mun gama yau gaskiya wannan kai wa mutane asarar lada ina fata an gane tare da cewa yayi amma dai ka san gaskiya ba kai abin da yafi kamata ba saboda wata ne da ba a san a bar wani lokaci ya wuce ba tare da an cika shi ba to barka ji yadda magabata suke yi su in za su yi sallar daren ana su sallar daren in suka fara tun bayan isha din nan ko to wallahi ba sa sallamewa raka'a 11 sai dabda a salatu ake sallamewa shine irin wanda ake dan kwatantawa a goman karshe ko da ake cewa tahajjud hakan daidai ne jama'a shi ma ana son mutane su ƙara dagewa ne ba dan haka ba sai a ci gaba da tarawih amma lokacin nan aka zo tahajjud kun ga ana dan ƙara tsawaitawa ko yana fin na tarawih to wannan daidai ne jama'a abinda ake so kenan a watan Ramadan a kwaɗaitar da mutane su aiki sai da za su samu lada wala'alla wannan shi zai zama dalilin samun ƴancinsu daga shiga wuta Allah ka sanya mu daga cikin masu dacewa da haka waɗannan limamai na Umar wasu a wancan kowace raka'a aya 200 yake karantawa hadifa aya 200 ina fata an gane to amma mu yanzu tunda mutanen mu ragage ne liman kaka ce sai kai 200 eh kadai ko da dan 15-20 ko Allah ya karba tunda annabi ya ce man amanna sa falyukhaffif to sahabbai suka ce wallahi wani lokacin ma in suka sallame tarawih su ko sai sun yi sauri za su iya zuwa su hada sahur su ci saboda lokaci ya zo dab da kurewa yadda zaka gane yadda suke tsawaita sallar su gaba na uku ya kwa masu albarka ane min isharar lokaci yayi dama na ce ba zan faɗi da yawa ba malami zai yi wa'azi shine menene ɗabi'ar magabata game da yin sadaka a cikin watan Ramadan kun ga wannan babin shi ma yana ɗaya daga cikin aiki mafi girman falala a cikin watan Ramadan da haka magabata ba sa wasa da shi kun ji mun kawo halinsu da Qur'ani ko halinsu da qiyamul layli to sai kuma na ukun su wallahi jama'a babu kaman sadaka sadakan nan sahabi Abdullahi dan Abbas shi fara bamu labarin manzon Allah akan sa a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari yace dama manzon Allah a koda yaushe yafi kowa kyauta da alkhairi dan manzon Allah mawakin shi ma yace ma qala la laula tashahhudu kanat la na'am manzon Allah ba a zuwa wajen shi ake abada yace babu manzon Allah bai da la a cikin dictionary din shi haka ce ba dan kalmar shahada da yake cewa ashhadu an la ilaha illallah ko to shi manzon Allah duk inda mutane ke cewa a to manzon Allah eh ne kawai shi yasa wani ya taba zuwa ya same shi ai ya tabo wa kanshi matsala yazo manzon Allah a ba taimaka min in yi kafara manzon Allah lokacin ba zai da abin da zai bada madani ya ce to wallahi babu kai hakuri sai nabi ya ce zauna amma fa bai da shi ba wallahi sai ya ce zauna can kuwa dan aikin manzon Allah da annabi yake karbo zakka sai gashi ya zo da kwandan dabino manzon Allah yake to dauka yake sadaka haka manzon Allah ne kadai a tarihi kaje ya taba kyauta na raƙumi 100 manzon Allah ne kadai ko kai ka taba jin labarin wani in ka taba ji ga mana har yau din nan duk yadda kake ganin wane da wane masu kuɗi ne su waye ya taba kyauta raƙumi 100 kyauta ba kuma manzon Allah yayi bai ƙara waigawa ba tun da yayi raƙumi 100 ba wasa ba ina dangin mu buzaye nawa ne raƙumi yanzu madaidaici yana kaiwa nawa sai an yi an bunci ko to ka ji miliyan 9-10 ka ji raƙumi 1 to miliyan 10-100 waye ka taɓa gani ya ɗauko shi lokaci guda ya ba mutum da ya kyauta wallahi sai manzon Allah manzon Allah ne a lokaci guda zai kyauta raguna 100 ya ce wani kwashe duk kai kadai an baka to wannan shine manzon Allah to ina son ku gane da Abdullahi ba sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas dama yafi kowa alkhairi da kyauta to in kana son ka gane kyauta da alkhairin manzon Allah ka bari a shiga watan Ramadan mahalli shahid kenan sai ce wa kana ajwadu ma yakunu manzon Allah kyautan shi yana ƙara ƙaimi idan aka shiga watan Ramadan me yasa manzon Allah yake ƙara yawaita kyauta a watan Ramadan saboda duk sanda manzon Allah ya haɗu da mala'ika Jibril ko to murna yake yi a ranan ta yadda murnan ma yana so duk wanda ya gani kawai ya mai kyauta kamar kai ne a ce ka haɗu da wani babban mutum ko wani shugaba ko wani jagora wanda kowa ya san ba a shiga wajen shi a fito hannun rabbana sai ya ce ka rinka zuwa wajena kullum kwana 30 ba murna za ka yi a ce to haka manzon Allah duk in ya haɗu da mala'ika Jibril ko aka ce kyautan shi sai ya linka yadda yake yi a da sai manzon Allah aka ce alkhairin shi da kyautan shi a watan Ramadan ya fi na iska da yake gabatan saukar ruwan sama ajwadu minar rihil mursala ya fi kyauta fiye da iska ka duba iskan da ke gabatar saukar ruwa ba murna ake da wannan iskan ba mai sanyi mai daɗi kuma kowa ya shaƙa kyauta to kyautan manzon Allah ya fi na wannan iska to haka ake son kai ma ka zama to kai kyautan me kake yi a watan Ramadan koko fa jama'a fa au aini Allah ya kyauta to daga nan sai magabata suka gane to tunda haka manzon Allah yake yi Imam Shafi'i yace to ni na fi son duk wani mai alkhairi ko to shi ma an shiga watan Ramadan ya ninka akan alkhairin shi sai ya zama ya kwaikwayi manzon Allah haka ya faɗi kamar yadda ya shahara a cikin tarjuman shi shima mai lataifu ma'arif ya kawo Ibn Rajab kina al-Hanbali Abdullahi dan Umar kun san dama shi akwai jikka wajen koyi da manzon Allah aka ce idan aka shiga watan Ramadan to shi ba ma ya yadda ya zauna zaman buɗe baki sai an je an nemo mai wani talaka sai ya ce zo mu zauna mu yi buɗe baki tare da kai kuma Abdullahi dan Umar buɗe baki yake yi irin na masu alfarma amma bai taɓa yin buɗe baki shi kadai ba sai an nemo wani talaka wanda bai da shi sai ya zo su ci tare da shi haka Abdullahi dan Umar to iyalan shi sai suka gano haka sai suka rinka yi mishi wani wayau idan suka gane an yi mai wani delicious mai kyau wanda shi kawai ake son ya ci to ranan sai a je a saka shi a can uwa daka ana jawo shi sai a kulle kofa a gane wannan da kyau ko amma kuma bari shi me yake yi idan yaga an kare shi an ci bari talakawa su zo su bude bakin tare in yaga shi kadai ne ko shi kuma wallahi sai zaman shi bude bakin da ba zai yi ba kenan a wannan daren da ya yi bude baki shi kadai gare ya hakura ya zauna da yunwa da ya yi bude baki ba kaji wannan shine magabata me yasa ya sa kai cikin wannan yanayin saboda wai bai ji dadin da wani bai samu alkhairin abin da yake da shi ba to mu haka muke da alkhairai ya muke da makwabtanmu ya muke da iyalanmu Allah ya sa mu dace Hammadu dan Abi Sulaiman aka ce shi in zai yi bude baki kullun sai ya ce a nemo talakawa 50 ya ciyar da su abinci kullun kaga 50 ko 30 talakawa nawa yake ciyarwa kenan a watan Ramadan in ba su kai 50 ba to ba zai yi bude baki ba sannan in aka ce an ga wata gobe san take sallah ko dukkan su 50 din nan sai kai su wajen tailan shi yace dukkan su a musu kayan sallah hadi magabata na kware to kai da wa zakai koyi da Hammadu ko da Abdullahi dan Umar koko da kan jirgin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka samu lafi ɗan uwa masu albarka daga ƙarshe idan kuka fahimci waɗannan kaga irin rayuwar da magabatan mu suke yi kenan wai wannan misali uku ne farak ba ma na ce ni ba zan faɗa da yawa ba malam ne zai yi wa'azi to malam zai gaya mana kuma sauran daga nan za ku gane lallai akwai aiki a kanmu mu yi kokari kowannen mu yanzu mu fara sa wa ranmu ni ma zan yi wani abu in kwaikwaye su to in ka sa wannan ran ko to Allah sai ya sahale maka Allah ka sauƙaƙa mana ka ba mu ikon yin aiki na yiwa to gari kuma ka sa mana ikhlasi idan mun yi kuma ya Allah ka karba daga gare mu dan wa masu albarka ya hakuri wannan shine dan hadin baran abin da mun iya tattaruwa da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da ni da na fada da mu da muka saurara Allah ubangiji ya sa aljanna makoman mu baki daya fa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.